Toshkele mi biya duniyar matasa, biya da alkhairi kar biya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannu mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo dubba tutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan makon mun kawo muku fitacciyar ƴar kasuwa mai gabatar da damammaki ga matasa a arewacin Najeriya, gani yadda take amfani da dandalin sada zumunta wajen haɗa kan matasa guri guda ta taimaka musu wajen cimma buri na rayuwa. Malama Hawwa Liman da ita ce mai ƙungiyar Inspire for Impact Initiative, kamfanin Africa Baya da saura wasu ayyuka wacce za ta fara da gabatar mana da kanta.
Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Hawwa Liman kuma ni ce na samar da initiative ne da ake kira for impact, wanda yake huda da matasa da mata, yake ba su gudunmawa domin inganta rayuwarsu da kuma taimaka musu wajen ganin cewa suna kuma bada tasu gudunmawar wajen kawo cigaban al'umma gabaki daya. Sannan kuma a halin yanzu na kasance mai bawa mataimakin shugaban kasa shawara akan harkokin da suka shafi mata da matasa, wato technical advisor kenan. Baya ga haka ni na samar da kamfanin nan da ake kira da Africa Baya, wanda muna samar da kayayyaki na mata na sakawa wanda yayi fice ta fannin abinda ake kira modest fashion.
To malama, ya aka yi kika tsunduma cikin waɗannan ayyukan ki?
To alhamdulillah, abin da yasa na fara wannan gangami na damammaki na matasa da ake malakabi da Opportunity Summit a Turance ba wani abu bane ba, illa na ɗaya tarihin aikin da nayi da hukumar yiwa ƙasa hidima ta NYSC ta bani dama nayi huda da matasa da yawa, kamar a ce shekaru 14 haka, wanda ya bani dama na fahimci na kasun da matasan mu musamman na arewa muke da shi ta fannin amfani da waɗannan damammakin na gida da wajen Najeriya, domin ganin cewa mutum ya gina kanshi, ya amfanar da kanshi, ya zama ya kasance mai dogaro da kanshi. To alhamdulillah, wannan na kasun da naga muna da shi, ganin cewa ni kaina na samu shiga guraben waɗannan damammakin a ciki da wajen Najeriya, kuma naga yanda waɗannan damammakin suka bani damar inganta rayuwata da kuma ƙaro ilimi da ƙarin sanin yanda zan tafi da sana'ata da abubuwa da dama, sai naga cewa lillahi wa rasulihi da akwai matasa jajirtattu a arewa wanda su ma in suka samu wannan damar za su yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata. To amma ne akasarin su ba su da masaniya akan inda waɗannan damammakin suke da kuma hanyoyin da za su bi domin ganin sun samu amfana da su. Misali kamar kin ga wannan shirin na Mandela Washington Fellowship da ake faɗa na gwamnatin ƙasar Amurka da kuma initiatives haka na cikin Nigeria kamar na Export Promotion Council, wanda suke badawa na mutane masu sana'a a cikin gida wanda suke da sha'awar bunƙasa kasuwancin su ya zama da suna fitar da shi. To kin ga mutane mu ƙananan ƴan kasuwa mu matasa ba su san da wannan dama, ba su ganin na amfana da irin waɗannan damammaki, shi yasa daga ina da sha'awar in dawo ni ma kuma in zo in bada faɗakarwa ga matasa mu. To wannan gwagwarmayar da nayi da matasa na masu yi wa ƙasa hidima, kamar yadda na faɗa miki a baya, ya bani ikon na fahimci halayyar su da ɗabi'un su da kuma yanda zamanin ya sauya, da kuma na kasun da matasan mu musamman arewa muke da shi na wajen amfani da damammakin da ake kawowa domin ganin cewa an bunƙasa rayuwar matasa. Misali zaki ga cewa duk wani tsari na inganta rayuwa.
Na'am, ki bada misali akan wasu ayyukan da matasan arewa ba sa samun daman shiga.
Misali zaki ga kamar duk wasu tsari da gwamnatin tarayya za ta fito da shi na tallafawa matasa ganin cewa sun kasance masu dogaro da kai, akan yi haɗin gwiwa da ita hukumar yiwa ƙasa hidima. To na duba na ga cewa a lokuta da dama matasan mu ba su cika ribata waɗannan damammaki ba, ana barin su a baya. Wasu su zaki ga misali ana kawo waɗannan damammakin nan a yayin yanda ake ba su horo na shiga camp, su akasarin matasan mu zaki ga su ne masu karɓan exit su fita, su kinga ba su ma san an yi ba. So sai na ga ta yaya zai zama na cewa muna zaburar da su, muna sanar da su akan cewa da akwai waɗannan damammakin, ba lallai mutum sai aiki aikin gwamnati bane zai iya yi ya zama ya kasance mai dogaro da kanshi. So wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya zaburar da ni, ya kuma sa na tsunduma cikin wannan aiki da nake yi na tallafawa matasa domin ganin cewa sun kasance ɗan ƙasa na gari masu kuma dogaro da kansu.
A cikin makon nan kika kammala wani gagarumin taron baiwa matasa damar cin moriyar abubuwa na ci gaba. Ya kika samu haɗin gwiwar mutane kama daga bangaren gwamnati, kungiyoyi da waɗanda suka yi fice a kafofin sada zumunta?
So alhamdulillah, abinda zan ce ya bamu dama a cikin kankanin lokaci har ya zama na baya ga lokacin da muka kaddamar da wannan gangami na damammaki a Kano a watan Mayu, a cikin kankanin lokaci kuma mun samu gudanar da na biyu a nan jihar Kaduna. Burin da muke da shi na ganin cewa kudirin da muke da shi na matasa 10,000 mun kai magaci ba. So alhamdulillah, masu ruwa da tsaki a ciki waɗanda suke da sha'awar ganin cewa halin da matasan mu suke ciki sun fita daga shi, sun bada matukar gudunmawa mai inganci ganin cewa bamu karaya ba. Kamar misali Jami'ar Jihar Kaduna, Kaduna State University, sun bamu gudunmawa da ta kamata. Duk wasu stakeholders mu da wasu partners mu wanda muke haɗin gwiwa da su wajen ganin cewa mun gudanar da taron nan, kaddamar da taron da muka yi a Kano ya ba su tabbacin cewa da gaske muke, kuma mun nuna cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu yi iya bakin kokarin mu ganin cewa mun bada gudunmawa ganin cewa matasan mu sun kasance na gari masu kuma burin zama da kafafuwan su kuma masu ingancin da cewa su ma za su bada tasu gudunmawar wajen gina al'umma. So wannan gudunmawar da muka samu daga different masu ruwa da tsaki a cikin harkar nan ya tallafa mana matuƙa. Kin ga misali minista matasa shi ma wannan abu da suka ga mun yi a Kano ya ba su ƙwarin gwiwa ganin cewa da gaske muke yi. Suka zo suka halarci na Kaduna, mun samu manyan mutane da masu ruwa da tsaki cikin harkar matasa sun ga cewa wannan kudiri da muka dauko mai bullewa ne, shi yasa muka samu nasarar ganin cewa mun ci gaba da shi a cikin lokaci kankani alhamdulillah.
Wannan ba shine karan farko da kika shirye irin wannan gangami ba. A cikin kasa da wata biyu kika gudanar da na farko. Ya kika sami irin wannan nasara a cikin kankanin lokaci?
Zan iya cewa abuwa da dama suke faruwa wanda suke bani gudunmawa ina tafi da al'amura na yanda nake tafiya da su a yanzu. Sun haɗa da na farko kamar yanda na faɗa miki, wannan sense of purpose din wannan yana zaburar da kai a kullun ya baka gudunmawa. Na biyu, mai gida na alhamdulillah yana da sha'awar abin da nake yi, dantin da shi ma kanshi yana da sha'awar ganin cewa rayuwar matasa da mata ya inganta, so yana bani gudunmawa 100%. Sannan kuma dole zai zama na cewa in ka tsara abu kai planin din shi, zai zama na cewa ka kawo waɗanda za su baka gudunmawa. Kin ga kamar akan business ina na kafa ma'aikata waɗanda wanda ina nan bana nan aiki zai ci gaba ba zai tsaya ba. To kin ga sun san yanda ake tafi da aikin wajen, yau da gobe sun san komai, kuma amintattu waɗanda sun fahimci culture din company da yanda ake tafi da shi, so ko ina nan ko bana nan Africa baya aiki ba zai tsaya ba. Baya ga haka kuma a fannin shi Inspire for Impact muna da collaborations, muna da organizing committee, kamar kin ga na summit din nan muna da committee na tsara wannan shirin. Kuma ba wani abu bane ba illa abuwa ne ne a zagaye da kai waɗanda kuke harkar tare. In ya zama na cewa tunaninku ya tafi akan tsari ɗaya, zaki ga cewa za su bada mutukar gudunmawa yanda ya kamata.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu za mu koma ga malama. Baya ga irin wannan gangami a dandalin sada zumunta da ma na zahiri wanda kika ce kina son ki cimma burin mutane 10,000 a cikin kankanin lokaci, menene matakin gaba idan aka kammala irin wannan taro ko gangami?
Kin ga kamar yanda muka tsara, idan gangamin mun yi mun gama ba wai shikenan daga nan an tashi ba, a'a, muna kaddamar da matattara haka ta matasa, kamar wata kungiya ce haka ta matasa, wanda su kuma za su dauka a karan kansu ya zama su suna horan mana da yara masu tasowa kamar na secondary. Tunda kin ga akasarin waɗanda yanzu muke hulɗar da su ɗalibai ne wanda suke a jami'a da kuma wanda suke yi ma ƙasa hidima da kuma wanda sun gama yi wa ƙasa hidima. To alhamdulillah, abun farin ciki zaki ga yanzu su da kansu suke kawo kansu su ce suna so su bada gudunmawa wajen ganin sun horar da su kuma ƴan secondary school. Kin ga kamar jiya a taron Kaduna abun ya bamu matukar sha'awa yanda muka samu waɗanda mun yi taro a Zaria ranar Asabar da ya wuce, amma suka garzayo suka taho Kaduna saboda karuwar da suka yi a can suka zo participating a wannan gangami da muka yi. Ƴan jami'a ne kuma suka nuna mana sha'awar na su kuma za su bada horo ga ɗalibai ƴan secondary school. So kin ga idan wannan movement da muka fito da shi ya tafi a haka, kin ga za mu samu sauyi a yanayin zaman banza da ake yi da kuma zama kara zube na matasan mu.
To yanzu menene magana ta ƙarshe da zaki yi wa matasa?
Shawara ta ƙarshe ga matasa akan amfani
amfani da damammaki shine lillahi wa rasulihi su farga su san da cewa da gaske ne ba ƙarya bane ba waɗannan damammakin a ci da wajen Najeriya da akwai su ana amfana da su wasu musun amfana da su kuma lillahi wa rasulihi wata dama in ka same ta zaka canza maka rayuwarka gabaki daya zai baka damar da zaka karfafa ayyukan da kake kowanne ne
muna godiya to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babbar bakuwarmu da ta kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
ta sake ba me ya sa alƙur'ani ba ta ke